Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Lahadi 10 ga watan Maris shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuwa ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lardiniya. A birnin kuma su kuma za a saurare mu ne a Alpha Radio yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu Mukiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan la'asariyan kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Wani jirgin kasar Ethiopia da ya taso daga birnin Addis Ababa ya hatsari jin kadan bayan da ya tashi da safiyar yau Lahadi, inda baki ɗaya mutanen da ke cikin jirgin su 157 suka rasa rayukansu. Ministan lafiya na kasar Tunisia ya yi murabus biyu bayan mutuwar wasu jarirai 11 cikin sa'o'i 24 a asibitin babban birnin Tunis. Haka kuma masu zanga-zanga adawa da gwamnati sun yi arangama da jami'an tsaro a jiya Asabar a wani wuri da aka keɓe domin yin gangami a Caracas babban birnin Venezuela.
To kanan labaran kenan. Bayan kun ji labaran duniya za ku cewa an kai wa jami'an hukumar zaɓe harin wato hari a Katsina kenan, inda aka kashe jami'an tsaro guda biyu kana wasu jami'an zaɓen kuma suka ɓata.
Azina zanta da shi commissioner din yake gaya mana cewa to amma tun aziyan sun gaya mana cewa 10 daga ciki sun dawo an gansu, yayin da 10 ba a san inda suke ba. To da zai ke gaya mana wa tun jiyan cikin dare suka dawo.
A jihar Adamawa kuma wasu da ake zaton yan kungiyar Boko Haram ne suka yi yunkurin kai wani harin kunar bakin wake a wata mujami'a, inda abin ya fashe kuma ya halaka guda biyu a cikin su.
Bayanai da muke samu ya nuna cewa akwai wata wanda ta dan samu rauni ne kadan aka kai ta asibiti, su kuma an Boko Haram din abin fashewan yayi fata-fata da sassa na jikin su.
A jihar Oyo ma an kashe wani dan takarar sanata a Ibadan, inda yan sanda suka ce suna aiki gadan-gadan domin kamo waɗanda suka aikata kisar. Akwai kuma tattaunawa da muka yi da lauya Aminu Hassan Gamawa, mai shari'a kan harkokin yau da kullum, akan zaɓukan gwamnati da na 'yan majalisun jiha. Za mu yi kuma kokarin tuntubar wakilanmu a sassa daban-daban na Najeriya domin mu ji hali da ake ciki yayin da ake jiran sakamakon zaɓukan. Akwai kuma sanarwa da masu sa ido akan zaɓe na cikin gida suka fitar akan matsaloli da aka samu a wurare daban-daban na zaɓen da aka yi. Amma kafin mu kai ga haka, ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Wani jirgin kasar Ethiopia ko in ce Habasha da ya taso daga birnin Addis Ababa ya yi hatsari jim kadan bayan da ya tashi da sanyin safiyar Lahadi, inda baki ɗaya mutanen da ke cikin jirgin su 157 suka rasa rayukansu. Kamfanin yaɗa labaran gwamnatin Ethiopia ya ce jirgin ya faɗi ne a kusa da birnin Bishoftu, kuma yana ɗauke da fasinjoji daga ƙasashe 33. Kamfanin jiragen da ya ci jirgin ya rasa hanyoyin sadarwa tsakanin sa da filin jiragen na Bole mintuna 6 bayan tashinsa da safiyar yau Lahadin da misalin karfe 8:38 a wurin Ethiopia. Prime Minister Abiy Ahmed ya faɗa a wata sanarwa da ya kafe a shafinsa na Twitter cewa ofishin Prime Minister a madadin gwamnati da mutanen Ethiopia yana nuna alhini ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a jirgin Habashan kira Boeing 737 akan hanyar su zuwa birnin Nairobi na Kenya. Kamfanin Boeing wanda ya kera jirgin ya fitar da wata sanarwa da ke cewa kamfanin Boeing yana sani da rahoton hatsarin jirgin, kuma yanzu haka yana bibiyar lamarin da ke faruwa. Ministan lafiya na kasar Tunisia ya yi murabus biyo bayan mutuwar wasu jarirai 11 cikin sa'o'i 24 a asibitin babban birnin Tunis. Abdulrauf El Sharif ya ajiye aikin sa ranar Asabar. Ma'aikatan lafiya da masu shigar da wa da gwamnati kara sun buɗe bincike kan dalilin da ya haddasa mutuwar yaran. Ƙungiyar likitocin yara ta Tunisia ta faɗi a shafin Facebook cewa zai iya yiwuwa wasu kayayyakin da ake amfani da su ne suka yi sanadiyar mutuwar ƙananan yaran. A wani lokaci a baya, ƙasar Tunisia ita ce ta zamto ƙasa da ta fi tsarin kiwon lafiya a baki ɗaya ƙasashen arewacin nahiyar Afirka, duk da haka tsarin kiwon lafiyar Tunisia da sauran ayyukan gwamnati sun samu koma baya tun lokacin da aka hambare gwamnatin shugaban kasa Zine El Abidine Ben Ali a shekarar 2011. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zangar adawa da gwamnati sun yi aron gama da jami'an tsaro a jiya Asabar a wani wuri da aka kebe domin yin gangami a Caracas babban birnin Venezuela. Masu zanga-zangar sun huce fushi ne akan katsewar wutar lantarki da aka samu a kasar a matsayin tattalin arziki da kuma rashin tabbas a fannin siyasar kasar. A lokacin da magoya bayan madugun yan adawar kasar Juan Guaido suka yi dandazo a dandalin da ake kira Avenida Victoria, sun yi ta ihu ga jami'an tsaro inda suka yi ta kiran su da lakabin masu kisa yayin da suka yi ta turareniya da su. A ɗaya bangaren kuma shugaba Nicolas Maduro ya yi kira da a gudanar da zanga-zangar kishi da ta 'yan adawan da kuma kalubalanta yadda Amurka ke nuna isa kan kasar ta Venezuela mai arzikin mai wacce Amurka ta akabawa takunkumin kare tattalin arziki. Masu gwagwarmaya a Rasha sun fara zanga-zanga kan wani sabon kuduri wanda masu adawa da shi ke cewa yunkuri ne na gwamnatin shugaban kasa Vladimir Putin na karawa kanta iko kan yanar gizo da kayyade ta. Mutane da yawa sun yi gangami a gabashin birnin Khartoum a yau Lahadi domin zanga-zanga akan shiri wannan kuduri. Masu goyon bayan kudirin kuwa cewa suke an shirye kudirin ne domin tabbatar da cewa za a iya ci gaba da samun yanar gizo koda ko an katse ta daga wajen kasar. Daga baya masu gwagwarmaya dai sun hada a babban titin Shakrob dake birnin Moscow domin yin wani gangamin. Haka kuma an shirye yin wata zanga-zangar a yammacin birnin Voronezh da sauran wasu biranen Rasha. Daga ƙarshe yau Lahadi ta zo daidai da cika shekaru 60 tun yunkurin yankin Tibet na farko na neman ɓallewa daga ƙasar Rasha. Yunkurin shi ne tilastawa Dalai Lama, shugaban addini na al'ummar Tibet, yin gudun hijira zuwa India har ya kafa gwamnatin 'yan Tibet masu gudun hijira.
Labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To wazalla, wasu 'yan bindiga sun kai hari akan jami'an hukumar zaɓe a jihar Katsina a jiya kuma sun kashe jami'an tsaro guda biyu. Da yan tuntuɓi wakilinmu Sani Malumfashi hali da ake ciki a wurin sai ya ce,
ko tsazin nan ma na je wurin inda ake tattauna sakamakon zaɓe saboda jimamin rashin da aka yi domin jami'an tsaron guda biyu ne. Akwai shi ɗan Civil Defense Corps mai suna Umar Aliyu wanda aka kashe a kankara, sai kuma shi corporal na 'yan sanda wato Mannar Usman da aka kashe a Mai Dabino cikin ƙaramar hukumar mulki ta Dan Musa.
To ya batun tsaro, ya halin tsaro a daidai wannan lokacin da aka samu irin wannan lamari?
Eto, an kara matsa kaini wajen daukan matakan tsaro akan hanyar yadda suka shiga wannan kananan hukumar mulki guda biyu, wato kankara da kuma karamar hukumar mulki ta Dan Musa. Haka ma nan cikin gari duk wurare haka za a ga jami'an tsaro ana kula. Haku ba lamtana kuma a headquarter hukumar zaɓe za a ga dandazon jami'an tsaro waɗanda suka rako masu kawo sakamakon zaben da ake ta tattarawa yanzu na zaben da aka gudanar jiya.
To akwai wanda da aka kama game da wannan kisar?
Yanzu dai ba a kama su ba, sai dai su jami'an da ke gudanar da aikin zaɓe, wato presiding officer ce na wanda galibi 'yan aikin bautan ƙasa ne, 'yan NYSC da kuma mataimakansu waɗanda yake daga cikin kuma ɗan boko ne haka wanda aka samu suke aiki tare da su. To da GM da aka taho an ce 20 sun ɓace, 10 sun dawo a rahoton da muka samu kenan a nan hukumar zaɓe to ta jiha. To amma daga bisani a zuna zanta da shi kwamishina ɗin yake gaya mana cewa kamatan a GM sun gaya mana cewa 10 daga ciki sun dawo an gan su, yayin da 10 ba a san inda suke ba. To da zai ke gaya mana wa tun jiya cikin dare suka dawo, dama wai kaman gudu suka yi don ceton ransu a lokacin da su 'yan bindiga daɗi ɗin suka kai hare-hare a waɗannan wurare biyu, kuma hare-haren sun tashi ne ɗaya na farko wanda aka yi a kankara da misalin karfe ɗaya na rana ne. To bayan awa ɗaya da aukuwan wannan shine aka sake samun bullar cewa su wasu kuma 'yan bindiga daɗin sun kai ƙaramar hukumar mulki ta Ɗan Musa a mazaɓar Mai Dabino. A nan ne kuma da aka kai 'yan sanda suka kai tauki, to sai suka yi motar 'yan sandan kwantan ɓauna don sun san cewa tabbas sun da an fara jan harbe-harbe wurin za a yi kansu, shi ne sai suka harbi ɗaya daga cikinsu, wato direban motar mai suna Mannar Usman wanda corporal ne, wato mai igiya biyu wanda Allah ya marasu.
To akwai wata kungiya ce da ake zargin da kai wannan harin kuwa?
Kamar yadda dai shi kakakin hukumar 'yan sanda ta jihar Katsina, wato superintendent Gambo Isa, ya ce abun bai shafi harkar siyasa ba, ko kuma a ce ko 'yan siyasa ne isu-isu wasu ke neman su kai hari. Ya ce a wannan kawai dama 'yan bindiga daɗi ɗin nan ne masu kamar satan mutane da kuma yin fashi, su ne dai kawai suka kai wannan abun.
To madalla a gaida Sani Malumfashi. A jihar Adamawa kuma wasu da ake zato 'yan kungiyar Boko Haram ne suka yi yunkurin kai harin ƙunar bakin wake a wata mujama'a. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Kamar yadda rahotanni da kuma zana yankin make cewa wasu kuna bakin wake ne da ake zargin 'yan Boko Haram suka yi shiga butu da zimmi shiga cocin Katolika da ke garin Nashua, to sai dai ko kafin masu karasa cikin cocin sai da mara bom da ke jikinsu ya tashi, wannan nan take biyu suka mutu, yayin da aka ce na ukun su ya rantaya na kare, kamar yadda wani dan sa kai da ke yankin ya tabbatar.
Da sanyi safe ne suka sa? To wani hali ake ciki nan shi yanzu?
Kawai yanzu rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ba ta yi ƙarin haske ba tukunna, to sai dai ko kakakin rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense a jihar Adamawa Suleiman Baba ya ko tabbatar da faruwar lamarin, inda ma ya bayyana halin da ake ciki a yanzu.
Bayanai da muke samu 'yan Boko Haram ne da sanyin safiyar nan so uku suka yi yunkurin shiga majami'a ta Catholic da take nan Ashuwa, to Allah da ikonsa sun yi kokari su shigo ne ta asibitin nan da yake a Hade da wannan coci. To bom aka ce ya fashe su kuma su 'yan Boko Haram ɗan guda biyu sun mutu, ɗaya an ce ya gudu. Wannan su ne bayanai da muka samu. Jami'anmu ma kaman su je wajen sun je sun tarar da abin ya riga ya faru, amma bayanai da muke samu ya nuna cewa babu asarar rayuka. Akwai wata wanda ta dan samu rauni ne kadan, aka kai ta asibiti. Su kuma 'yan Boko Haram din abin fashewan ya yi fata-fata da sassa na jikinsu.
Shi dai wannan hari na ƙuna bakin waken na mako zuwa ne, yayin da ake ci gaba da hada hancin sakamakon zaben gwamnati da kuma 'yan majalisa da kungiyar da aka kada a jiya, wanda yanzu haka ma an fara kawo sakamakon kananan hukumomi zuwa shirkatar hukumar zabe da ke nan fada jiha. Yanzu ko an zo da ido ne da kuma kasa kunne domin jin jam'iyyar da ta lashe zaben. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To bari mu je jihar Oyo, inda aka kashe wani ɗan takarar jam'iyyar ADP na wato zaben sanata da aka yi. Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A jiya Asabar ne wasu mutane da kawai yanzu ba a san ko su wane ne ba suka harbe ɗan takarar sanata a tutar jam'iyyar African Development Party ADP Honorable Temitope Olatoye da aka fi sani da suna Suga a ƙauyen Ilesu Lalekon a cikin ƙaramar hukumar Lagelu. Temitope Olatoye Suga dai shine mai wakiltar mazaɓar Lagelu da Akinyele daga jihar Oyo a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya. Kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo Mr. Shina Olukolu wanda ya tabbatar da kisan ya ce kawo yanzu ba su kama kowa ba, amma suna aiki tukuru don gano waɗanda na aikata ɗanyen aikin.
We did not give any report of an arrest yet, but we are working on something.
Na tambayi Commissioner Shina Olukolu ko akwai waɗanda suke zargi da aikata kisan, sai ya ce
we don't get into this realm of speculation as of now. If we have, we won't be able to disclose that now, otherwise we are alerting the people to take up. The people should just be rest assured that no matter how long it takes, the fleeing criminals should be arrested, and they should exercise patience and not engage in acts that will disturb the breach of the peace.
Commissioner Ensan dan na jar Oyo yace a'a ba san su yi shaci-fadi a halin yanzu, kuma ko akwai waɗanda suke zargi ba za su fadi ba saboda kada suranta a cikin nakare. Mr. Shina Olukolu ya ƙara da cewa jama'a su tabbatar da cewa komai dadewa za su kama waɗanda nayi kisan, kuma jama'a su yi haƙuri kada su yi wani abu da zai tada zaune tsaye. To ko yaya jama'ar jihar Oyo suka ji a game da kashe Suga?
Sunana Temitawa.
Ya ka ji a game da kashe Oyo Suga?
Wallahi ba gida da ba, saboda Suga mutum kirki ne, amma dai irin abun da ya faru din nan wallahi ba mu ji dadi ba, saboda Suga mutum kirki ne, mutum kirki ne. Saboda ya zo ya yi mamu abun nan bahu nan karan shanu nan a Kineli.
Sunana Hajiya Hawwa Mai Lemo ɗan Agwalima.
Ya kije a game da kashe Suga?
Wallahi kashe Suga ya zama mana na tunanin rayuwar mu, ba mu ji dadi ba saboda mutum ne mai tausaya mana. Saboda haka wanda ya kashe shi komai na Allah ne, shi kuma Allah gafarta masa, Allah kuma ya ba iyalinsa hakuri. Wanda ya kashe Suga komai daren dade shi kuma bayanin sa yana nan tafi ga Allah.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla gaida Hassan Umar Tambuwal, waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 10:11 ne da minti 16 na safe a nan Washington. Yayin da ake jiran sakamakon zabukan gwamnoni da na 'yan majalisun jiha a Najeriya, Ali Mustapha Sokoto ya zanta da ƙwararren lauyan nan kuma masanin harkokin siyasa Barista Aminu Hassan Gamawa a kan fannoni daban-daban, ciki har da sakamakon da suka fi bashi mamaki zuwa yanzu. Lauya Aminu Gamawa ya fara ne da jan kunni ga masu saurin fitowa suna murda a kan sakamakon da aka bayar a kafofin sadarwa na yanar gizo, ga kuma tattaunawar tasu.
To kasan yanzu akwai kafafe na zamani kamar yanar gizo, akwai shafukan sada zumunta irin su Facebook, Twitter da sauransu da kuma WhatsApp. Sakamako na zaɓe in ya samu kafin ma a sanar da shi a hukumance, za a ga mutane suna yayyadawa. Kuma abin da ke faruwa shi ne sakamakon abubuwan da suka faru a birane, yadda akwai waɗannan kayayyaki na zamani an fi samun su cikin sauki. Abin da mutane suke mantawa shi ne zaben nan ba ana yin sa a yanar gizo ba ne, a fatin zaɓe ake yin zaben na farko kenan. Na biyu kuma a kowace jiha akwai ƙananan hukumomi da yawa, kuma kamar a arewacin Najeriya yawancin mutane suna zama a karkara da sauransu. To duk da cewa akwai ƙuri'u masu yawa a cikin gari, a jankunan da nake yi a wannan lokacin shi ne kar mu fara yin murna ko jimami kafin a gama bayyana sakamakon zaɓe. Yawanci akwai zaɓuɓɓukan da aka yi a ƙauyuka da sauransu wanda sakamakon saboda nisa da wani abu ba zai ma shigo gari ba sai gari ya waye. Kaga idan mutum ya ce ya dogara kawai ga sakamakon guri ɗaya ko biyu, ya ce ga wanda ya ci ko ga wanda ya faɗi, haka ɗin zai iya kawo matsala, saboda bincike ya nuna ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo tashin hankali shine mutum ya fara murna ko kuma ya fara yaɗa sakamako tun kafin a gama tattara dukkan sakamako da ake da shi na zaɓe.
To Malam Aminu, dama mutane da yawa sun jira, suna bayan da aka gama zaɓen shugaban ƙasa suna jira su ga na gwamnoni da 'yan majalisun dokokin jihohi. Yanzu ba kammala ba da sakamakon dukkan jihohin baki ɗaya ba, amma wasu sun fara fita. Akwai wasu daga cikin jihohin da ka yi mamakin sakamakon su zuwa yanzu?
To na farko dai kaga kamar abin da ya faru a jihar Kwara, a kusan tunda aka fara demokradiyyar nan a shekarar 1999, a kakakin shugaban majalisar dattawa ta Najeriya Bukola Saraki da shi da mahaifinsa da 'yan uwansa kusan su ne suke rike da ragamar abubuwan da ya shafi siyasa a wannan jiha. Amma a wannan karan abin da ya bada mamaki sosai shi ne banda ma faduwa da ya yi a takarar da ya yi na sake samun kujerarsa ta majalisar dattawa, jam'iyyar APC a yanzu a jihar sakamakon da suka fito ya nuna cewa su ne suke kan gaba, kuma kamar an kakkaɓe hannun wannan gidan na Saraki daga al'amuran da ya shafi siyasa, wanda yake nuna cewa talakawa idan suka tashi za su iya yi wa 'yan siyasa bore. Misali ɗaya kenan a Kwara. Haka zalika idan muka duba za mu ga kamar a irin jihohi kamar Bauchi, wanda a da ana ganin dukkan jam'iyyar da Buhari yake yi kusan kamar ta ci zaɓe ma, amma wannan karan in muka duba zaɓen gwamna sai mu ga cewa akwai bambanci tsakanin yawan mutanen da suka fito su kada zaben gwamna da yawan mutanen da suka fito su kada zaben shugaban kasa kuma duk da cewa wasu su NAPC ne amma sun yi wa jam'iyyar su bore a ƙaranan hukumomi daban-daban sun zaɓi jam'iyyar da ba jam'iyyar da ta Buhari ba kamar Abuchi kenan haka idan ka duba Kano duk da cewa Buhari ya samu gagarumin nasara a Kano sai ka ga cewa amma zaben gwamna da ake yi ɗan takarar PDP yana da samun ƙuri'u masu yawa wanda hakan yana nuna cewa idan jama'a yana ƙara wayewa ba wai kawai jam'iyya suke bi ido a rufe ba suna duba ƴan takara ma kuma da ana tunanin idan kai ne akan gwamna kamar in an zo an sake zaɓe kamar ma kawai ka ci an gama amma wannan karin yana nuna cewa koda kana kai koda kuma kana jam'iyyar da take ci a Abuja dole sai ka yi da gaske wanda har yanzu ba wanda bai ce maka ga sakamakon zaben da aka yi a Kano ko aka yi a Bauchi alal misali haka akwai guri kamar irin su Adamawa shi ma yadda ana ta fafatawa hakan nan din yana nuna demokaratiya tana ƙara yin ƙarfi a Najeriya duk da dai cewa kuma wani abu da ya ban mamaki shine a wannan karan zaben ingancinsa abubuwan da ke rahotanni da suke nunawa ingancinsa bai gama kaiwa kamar na zaben shugaban kasa ba saboda an samu rikice-rikice a jihohi daban-daban kamar irin su Akwa Ibom da Rivers da sauransu bayan hakan nan kuma an samu rahotannin cewa kamar an yi maguɗi a gurare daban-daban.
Tuma da Lato Barisa Aminu Hassan Gama kenan lauya kuma ƙwararre a fannonin siyasa da shari'a da yake mana fashin baki game da harkokin siyasa da muka shiga a sanadin wannan zaɓuɓɓuka da aka yi a Najeriya.
Tuma da Allah a gaida malamai. Matsalar na'urar tantance masu kada ƙuri'a da kuma saye da saida ƙuri'u na daga cikin batutuwa da masu sa ido na cikin gida suka koka a kai dangane da zaɓen gwamnoni da aka yi a jiya a Najeriya. Wakilin mu Hassan Maina Kaina ya haɗa mana rahoto akan sanarwar da masu sa ido suka fitar.
Masu sa ido na cikin gida ƙarƙashin jagorancin cibiyar Raya Demokuraɗiyya da Cigaba wato CDD da jami'anta suka lura da yadda aka gudanar da zaben a sassa daban-daban na Najeriya. Sun ce a wannan karo ma zaben na gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki na jihohi ya yi fama da matsaloli iri daban-daban. An fuskanci matsaloli daga na'urar tantance masu kada ƙuri'a yayin da wasu wurare ma baki ɗaya aka ƙi yin amfani da na'urorin. Sanarwar wace Professor Adelaide Jinadu da Idayat Hassan suka sanya wa hannu ta ce an sami arangama tsakanin wasu wakilan jam'iyyu da na jami'an hukumar zaben Najeriya a mazaɓin Acida da Wurno a jihar Sokoto. Yayin da a jihar Oyo aka yi ta uzurawa masu kada ƙuri'a. Al'amarin da ya sanya gwiwa da dama daga cikin mutane suka ƙi fitowa yin zaben maɗin gurungum. Masu sa idon na cikin gida suka ce matsalar saya ko saida ƙuri'a wani abu ne da wannan karo ma da ya mame zaben gwamnonin Najeriya. Al'amarin da ya sa hukumar EFCC ta cafke wasu fitattun 'yan siyasa a jihohin Benue da Kwara. Bayanan da cibiyar nazarin demokuraɗiyya ta tattaro ya nuna lalle kam jiya an ci kasuwar saye da sayar da ƙuri'a ƙarara yayin wannan zaɓe inda ake sayan ƙuri'a akan farashin da ya kama daga naira 3,000 zuwa naira 4,000 a wasu sassa daban-daban na jihar Kano. Cibiyar ta ce a jihar Legas ta ga wakilan jam'iyyu na tattara sunayen waɗanda suka kada ƙuri'a da za a ba su naira 1,500. Kazalika an yi amfani da wakilan ƙanƙanin jam'iyyu wurin saya wa manyan jam'iyyun ƙuri'a. Cibiyar Raya Demokuraɗiyya ta Najeriya ta ce wasu sojojin da suka wuce makaɗi da rawa sun kama ɗaya daga cikin jami'anta a lokacin da yake kan hanyarsa zuwa Maltu a birnin Legas. Daga ƙarshe cibiyar ta yaba da yadda aka buɗe rumfunan zaɓe a kan lokaci. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuma da Allah a gaishe ka Hassan Maina Kaina. Yanzu kuma kai tsaye muna tare da wakilin mu Lamido Abubakar daga kudancin Najeriya domin jin irin hali da ake ciki ko kuma yayin da ake jiran sakamakon zabe. Salamu alaikum Lamido Abubakar.
Wa alaikum salam baba Yakubu, muke ri sanu da aiki.
Yawa. To muna son mu san irin hali da ake ciki akan zaben da aka gudanar a jiya. Menene ake ciki yanzu?
Yawa baba, kawo yanzu dai ana ci gaba da dakon sakamakon zaɓe da aka gudanar na gwamnoni da 'yan majalisun jiha a jihohi hudu da ke yankin Niger Delta da suka hada da jihar Rivers da Delta da kuma Akwa Ibom. kawo yanzu dai misali korafe-korafe a iya cewa sun yi yawa bisa jibge jami'an tsaro na sojoji da aka yi, kamar yadda mutanen jihar ke ci gaba da kokawa kan cewa suna ci gaba da wato kutse zuwa wasu ofisoshin zabe da ke kananan hukumomi na jihar Rivers. Sannan ita jihar Rivers tsaikon da aka samu na shugaban sakamakon zabe ya biyo bayan matsalolin da ake samu na sulkuwayen ruwayen yankin Niger Delta wajen tattara sakamakon yana daga cikin kalubalolin da aka samu.
To bari mu duba ya zancen rahotannin tashi hankali da ake samu a wurin.
Ba shakka an samu tashi hankula sun biyo bayan shi wannan zabe da aka gudanar na baya-bayan a jihar Rivers, inda aka samu hasarar rayuka da dimbin dukiyoyi tare da majikata. Akwai bayanan da suka nuna ma wasu 'yan bindiga suna ci gaba da tada jijiyoyin wuya a sassa daban-daban na jihar Rivers, inda ma wasu rahotanni suka nuna sun tsare wasu 'yan jaridu uku a garin Ahoda na jihar Rivers kamin ma su kai ga Sokoto. To ana ta samun wannan matsala. Sannan kamar hukumar zaɓe mai zaman kanta
na je mun dakatar da kai a dan saboda lokaci da zaran zamu sake da wannan ya taso zamu sake tuntubar ka. Mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja mu ji Nasiru Adamu kuma irin hali da ake ciki. Nasiru, kana tare da mu, wani irin hali ake ciki a inda ake tattara wato bayanai ko kuma sakamakon zabe na kasa baki
ɗaya? Yawwa, ba abin da yake faruwa, hukumar zaben ta dakatar da duk wasu lamura na zabe a jihar Rivers saboda matsaloli da aka samu zuwa yanzu, inda ta kafa kwamiti wanda zai duba abin ya kawo labari cikin sa'a 48. Wannan kuma ya hada da wani labari da na samu mai zama jami tushe cewa shi kansa shugaban hukumar zaben ko kuma ya ce shi babban jami'in zaben ma yanzu ba a san inda yake ba na jihar Kaduna.
To ko kana da labarin abin da ke faruwa a Kano da yake kana abin nan cibiyar ta kasashe?
Wato abin da yake faruwa kusan ana ci gaba da wato hukumar Kano ita sai ta kammala bincike a kan jihar Rivers ko ta dau mataki zuwa yanzu, amma a sauran waɗannan jihohi da watakila ake samu wata takaddama kamar inda ake samu aka wargaza wasu akwakunan zabe. Hukumar yanzu haka tana nan tana kan taro saboda fidda matsaya akan wasu wajaje da aka samu irin wannan kalubale, amma bata ambaci sunayen wannan jihohin ba zuwa yanzu. Take dama ba a nan Abuja ake sanar da sakamakon zaben ba, illa iyaka nan ana duba matsalolin ne kawai.
To ya batun wakilan abin da jam'iyyu da suke nan abin inda ake tattara bayanan abin zabe?
Nan dama duka waɗanda suke nan masu duba lamuran zaɓe ne na ƙasa da ƙasa da na cikin gida da na waje kenan, sai shi shugaban hukumar zaben Mahmudu Yakubu waɗanda suke duba irin waɗannan korafe, ciki kuwa har da cewa an kai munanan hare-hare ga jami'an zaben a sassa daban-daban na Najeriya.
To mun gode kwarai da gaske Nasiru, da waɗanne kuma muka zo ƙarshen shirinmu wato labarai a taƙaice.
A takaice, wani jirgin kasar Ethiopia ko Habasha da ya taso daga birnin Addis Ababa ya hatsari jin kadan bayan tashinsa da safiya yau Lahadi, inda baki ɗaya mutanen da ke cikin jirgin su 157 suka rasa rayukansu. Kamfanin labaran gwamnatin Habasha ya ce jirgin ya faɗi ne a kusa da birnin Boshoftu kuma yana ɗauke da fasinjoji daga ƙasashe 33. Ministan lafiya na kasar Tunisia ya yi murabus biyo bayan mutuwar wasu jarirai 11 cikin sauyi 24 a asibitin babban birnin Tunis. Abdulrahman Al-Sharif ya ajiye aikinsa ranar Asabar.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe za a ji mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma wato Tufa Bansa wanda ya shirya ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan lokaci wato Mr. Jonas Gomez. Baba ya koma kirin daga nan Washington DC nake sallama da ku. Assalamu alaikum.
Afrique, la radio.